الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo, mamallakin kowa da komai gaba daya, wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar Juma'a 14 ga watan Zulqa'ada shekara ta 1439 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 27 ga watan 7 shekara ta 2018. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih na Sheikhul Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah. Kafin darasi na yau, ba da bi idan da tambayoyi suna iya rubata. Na'am.
Akwai dalili a shekara ce a ranar 14 wata yake bacewa.
Yake bacewa? Wannan ban san da haka ba, ban san wani dalili haka. Wai dalilin ke nuna wai wata a ran 14 ba a gane shi sai bayan magariba, ban san wani dalili akan haka ba. Gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, muna da cikin kitabu shahadat. Mun tsaya karshen babi na 8. Baban da ke bayani dangane da hukuncin shaidar wanda ya taba ma wani gazafi da barawo da mazinaci. Shin bayan sun kyautata tuba, sun koma zuwa ga Ubangijinsu, sun inganta halayensu, shin za a iya karɓar shaidarsu ko kuma ba za a karɓa ba? Kamar yadda bayani ya gabata, jumhurin malamai sun tafi a kan cewa mai kazafi da barawo da mazinaci in dai sun tuba, to shaidarsu za a koma karɓa, kamar yadda kafin su yi wannan laifi ana karɓar shaidarsu. Tare da cewa wasu daga cikin magabata, musamman Al-Ahnaf, sun tafi a kan cewa wato wannan wanda ya ma wani kazafi ko ya tuba ba a karɓar shaidar shi, a gane ko ba a karɓar shaidar shi. In ya tuba ne, suna wannan na fasikanci ya bushe daga kan shi, amma karɓar shaidar shi ba za a yi ba. to amma magana mafi rinjaye kamar yadda bayani ya gabata yadda jumhurin malamai suke kai kenan da mazanaci da mai kazafi da barawo din sun kyautata tuba to za a koma karbarce da su malayin ubangiji ta'ala yace wala takabalu lahum shahadatan abada wa ulaika humul fasiqun illa alladhina tabu min ba'di dhalika wa aslahu fa inna allaha ghafurur rahim ubangiji ta'ala yace masu mamata kamammu kazafi kuma alhali ba su zo da shaidu guda hudu ubangiji ta'ala yace ku bulala su bulala 80 bugu da kani sai yace wala takabalu lahum shahadatan abada kar ku koma karbar shaidar su har abada sai yace wa ulaika humul fasiqun wadannan su ne marasa da'a ga ubangijinsu sai yace illal ladina tabu sai dai wadanda suka tuba suka koma zuwa ga ubangiji to anan su jumhurin malamai suka ce wannan nasbi ne wanda yake nuna kenan wanda ya ma wani kazafi ko mazinaci ko wanda yake barawo in ya kyautata tuba to za a karbi shaidarsa su malaman hanafiya suka ce anan tuban ya ta'allaka ne kawai bil fisik in sun tuba sunan fasikanci ya fushe daga kansu amma karbar shaida ba za a karba ba da haka malam ya zo mana da maganganun magabata wanda sun wuce a lissafa sun tafi akan cewa mai kazafi in ya tuba za a karbi shaidarsa kamar yadda Umar Allah ya kara masa yadda ya faɗa ga Abu Bakr da Shimili ibn Ma'bad da Nafi ibn al-Harith lokacin da ya kama su da laifin yi ma al-Mughira ibn Shu'ba kazafi sai ya ce kun mastatabahu Umar ya nemi cewa su tuba wa kada sai ya ce man taba kabintu shahadatahu duk wanda ya tuba ya karyatar da kansa ya ce to zan karbi shaidarsa to haka malam ya zo da maganganun magabata akan haka za mu tashi babi na gaba قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد قال حدثنا عبدان وابن سليمان قال أخبرنا عبد الله وابن المبارك المروزي قال أخبرنا أبو حيان التيمي عن الشعبي هو عامر بن شرائيل عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من مالي ثم بدا له فوهبها لي فقالت لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي وأنا غلام فأتى بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أمه بنت رواحة سألتني بعض الموهبة لهذا قال ألك ولد سواه قال نعم قال فأراه قال لا تشهدني على جور وقال أبو حريث عن الشعبي لا أشهد على جور قال حدثنا آدم وابن أبي إياس قال حدثنا شعبة وابن الحجاج الواسطي العتكي قال حدثنا أبو جمرة أنه قال سمعت زهدم بن مضرب أنه قال سمعت إمران بن حسين رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم قرني ثم الذين يلونهم قال إمران رضي الله عنه لا أدري أذكر النبي أذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد قرنين أو ثلاثة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بعدكم قوما يخونون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يكون ويظهر فيه مسلما. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان وابن عيينة الهلالي المكي عن منصور وابن المؤتمر عن إبراهيم وابن يزيد النخعي عن عبيدة وابن عمرو السلماني عن عبد الله وابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم يعني النخعي وكانوا يدربوننا على الشهادة والعهد. ما لم الله يجيكن سنفتا واتوانا بابينين مسمى شوى لا يشهد على شهادة جوري مسلمي كدا wato ya zama shaida akan shaida wadda take ta zalunci idza ushid in har an nemi ya zama shaida in ka tabbata al'amarin nan babu gaskiya a cikin shi aka nemi cewa ka zama shaida to a matsayin ka na musulmi baya halatta ka zama shaida shi ne yace la yashhadu ala shahadati jawri ai shi musulmi mumini baya yin shaida akan shaida ta zalunci idza ushida in har an shaida masa kenan an nemi ya zama shaida lafazin jawr ma'anarsa a larabci shine almailu an siratis sawi karkace ma tafarki wanda yake madaidaici don haka zalunci ya karku wannan suna saboda haƙƙin mai haƙƙi ne aka tauye kuma da yana can ubangiji ta ala ke faɗa a cikin suratul nahl wa ala allahi kasdus sabili wa minha ja'ir don haka a hausa in ka ji an ce ja'iri ma'ana wanda ya karkace ma tafarki madaidaici asalin kalmar kenan daga jawr ne jawr shine zalunci kenan shine yace la yashhadu ala jawr ala shahadati jawr shi mumini baya zama shaida akan shaida ta zalunci idza ushida in har an shaida masa ba al'adar mumini bace ba dabi'ar sa ba mumini ba san shi da haka ba shine ana malamin ya zo mana da hadisin al-Imam Sha'bi shine Amir ibn Sharahil daga malamin sa An-Nu'man ibn Bashir al-Ansari Allah ya kara musu yadda ke fada cewa sa'alatu ummi abi ba'dal mawhibati li min mali mahaifiyata wata rana ta tambayi mahaifina cewa ya mun wata kyauta daga cikin dukiyarsa. Mahaifiyar An-Nu'man ibn Bashir ta tambayi mahaifin An-Nu'man cewa ya ware wani kaso daga cikin abin da ya mallaka na dukiyarsa ta nemi cewa ya ma danta An-Nu'man kyauta da wannan dukiya. Shine yake cewa sa'alatu ummi abi ba'dal mawhibati li min malihi mahaifiyata ta tambayi mahaifina sharan wata kyauta cewa mahaifin ya mun wato daga cikin dukiyarsa summa bada da kufa wa haba hali, bayan ya dan yi tunani shi mahaifin nawa sai ya ga cewa ai ya dace mun wannan kyauta, fa wa haba hali sai ya mun wannan kyautar. Kamar yanda ya zo a wata riwaya, kyautar da mahaifin ya masa wani bawa ne, bawa na shi wannan Bashir al-Ansari, Bashir ibn Sa'ad, yama an-Nu'man kyautar wannan bawa da ya mallaka. Fa qalat la arda, mahaifiyarta wace ta ce a ni ba ban yarda ba, ban amince ba da wannan kyauta da kama dana hatta tushidan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, sai ka shaida ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ka je ka faɗa masa, ka tabbatar masa cewa abu kaza da ka mallaka na dukiyarka kai kyauta da shi ga ɗana an-Nu'man. Kamar yadda bayani ya gabata, farko ya taba ma ɗan nashi kyauta kuma ya amshi kyautar, don haka wannan kyauta ta biyu lokacin da ta haifi an-Nu'man ta ce ai ba za ta shayar da shi, dole sai ya ma ɗan nata wata kyauta ta musamman. Kamalin da yake cikin wata riwaya, ya yi kyautar zuwa wani lokaci sai ya karɓe kyautar shi. To a nan da ta nemi cewa ya yi masa kyauta karo na biyu, da ya yi kyautar ta ce a ban yarda ba, ban amince ba, sai ka je ka shaida ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya zama shi ne shaida a kan wannan kyauta. Fa akhadha bi yadi, mahaifin nawa sai ya kama hannuna ya tafi da ni takam takam, wa ana gulam, a lokacin ne ina yaro karami, ya tafi da ni wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi ne ya ce fa akhadha bi yadi wa ana gulam, mahaifin nawa ya kama hannuna a lokacin ne ina yaro matashi. Fa ata bi annabi sallallahu alaihi wasallam, yaje da ni gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, fa qala, yace da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, inna ummuhu bint rawaha, lalle mahaifiyar wannan yaro diyar wato rawaha, an gane ko, ita mahaifiyar ta Nu'man. Yace sa'alati li ba'dal mawhibati li hadha, wato ta tambaye ni sharan wata kyauta ga wannan ɗana, ta cewa daga cikin dukiyata na ɗau wani abu ne masa kyauta, to na masa wannan kyauta shine muka zo da shi domin ka zame mana shaida akan haka. Qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace da shi Bashir din, alaka waladun siwa, manzon Allah ya ce masa kana da wasu ƴaƴa, wato bayan banda Nu'man kana da wasu ƴaƴa? Qala na'am, Bashir Allah ya kara masa ya dai ce kwarai da gaskiya Rasulullah, ina da wasu ƴaƴa na daban banda wannan an-Nu'man. Qala sai manzon Allah ya ce masa, kamar yadda ana akwai ikhtisar a cikin wannan riwaya, akwai takaitawa a wata riwaya, manzon Allah sai yake tambayar shi, wai sauran ƴaƴan naka gaba ɗayan su ka musu kyauta irin yadda kama an-Nu'man? Yace a, manzon Allah yace masa to kana son ƴaƴan naka su kasance daidai a wajen kyautata maka da yi maka da'a? Yace kwarai. Manzon Allah sai ya ce masa a wata riwaya, sai ya ce masa dawo da wannan kyauta da kai, dawo da ita ta data. Manzon Allah ya ce la tushidini ala jawri, manzon Allah ya ce karka shaidani, wato karka shaida mu akan wani zalunci, ma'ana la tushidini, karka maida ni shaida ala jawri, wato a bisa kyauta ta zalunci. a wata riwaya kamar yadda yake cikin sahihu muslim manzo Allah sai ya ce masa fattaqullaha wa'dilu baina auladikum ku ji tsoron Allah ku yi adalci tsakanin ƴaƴanku Abu Hariz wato riwayarsa daga al-Imam Shafi manzo Allah ya ce la ashhadu ala jawri manzo Allah ya ce ai bana shaida akan zalunci la ashhadu ala jawri yace bana shaida wato akan zalunci duk wani abu wanda yake na rashin gaskiya manzo Allah ya ce bana shaida akan sa kamar yanda a cikin wannan riwaya ta farko la tushidili ala jawri manzo Allah ya ce kar ka maida ni shaida akan zalunci don haka wannan shine mahallin shahi da malam yace la yashhadu ala shahadati jawri idza hushida mumini baya zama shaida akan shaida ta zalunci in har an nemi ya zama shaida kaga wannan kyauta da Bashir ibn Sa'ad Allah ya kara masa yadda da yema dan shi Annu'man kyauta ce ta zalunci me yasa saboda ya bambanta tsakanin ƴaƴan ya ma wani sauran ƴaƴan kuma bai musu ba shi bayin haka haramu daga nas mahaifi ko mahaifiya idan suka tashi yin kyauta ga ƴaƴa to baya halatta su bambanta tsakaninsu idan ka ba wannan wannan shi ma ka bashi kuma dole ka daidaita su a wajen kyautar tare da cewa wasu malamai sun tafi akan cewa akan iya bambanta tsakanin namiji da mace kamar yadda Allah ya bambanta a wajen rabon gado wannan kiyasi ne ma alfari tunda anan manzo Allah ya ce fattaqullaha wa'dilu baina auladikum don haka malamai suka tafi akan cewa wato da namiji da mace ba a bambanta su a wajen irin wannan kyauta tare da cewa daga cikin magabata irin su al-Imam Ahmad Allah ya ji kansa da wasu daga cikin malamai sun tafi akan cewa in har akwai wata illa to ba laifi akan iya fifita wani akan wani kamar misali shi wannan da ya bada lokacinsa akan neman ilimi da abin da yake kama da haka shi kuma wannan kawai zaman sa yake haka nan ba ruwan shi da wata haraka ta neman ilimi da sauran to ba laifi shi wannan wanda ya bada lokacin shi akan neman ilimi a fifita shi a wajen kyauta yin akan wanda aka ba wani yasa saboda wannan ya zame masa taimako da agaji akan ci gaba da abin da ya saka ba ko ya kasance wannan shi marar lafiya ne baya iya kazar kazar yaje yayi sana'a to wannan ba laifi akan iya fifita shi akan sauran yaya da abin da yake kama da haka kenan abin da muke so mu gane wannan kenan kyauta ta musamman idan mutun ya shirya dole ne ya daidaita tsakanin ƴaƴansa amma kamar wata bukata da ta mujuru ga wani da daga cikin ƴaƴa to wannan ba dole ba cewa wannan in an biya masa wannan bukata sauran sai an biya musu su ma sai an ba su kamar misali a cikin ƴaƴan wannan ya kai matsayin cewa ai masa aure ka ware wasu kudade ka taimaka masa domin yayi aure to ba dan bi ba maganar cewa su ma wannan sauran ƴaƴan sai an ba su irin abin da aka ba wa su ma sai su yi jira in lokacin su yayi inda halin yi su ma a taimaka musu ayi musu ko kuma wannan da kai a masa aure sai ka sanya shi gida an gane ko ka sanya shi gida na cewa ya je ya zauna to ba maganar cewa sauran su ma a ba su in lokacin su yayi inda halin yi musu su ma ayi musu amma in kamar misali kyauta ce ka shirya ka mishi wannan na gida to wannan sauran ƴaƴan su ma dai ka ba su kenan anan abin da muke so mu gane akwai bambanci da bashi kai ya ce ya zauna da cewa kuma takanas kyauta ce kai masa in kyauta ce ta gida kai masa to ya kamata sauran ƴaƴan su ma kai musu misali na biyu kamar wannan bashi da lafiya an je an so masa magani ba maganar cewa wannan su ma sai an ba su iya kudin da aka sayo ma wannan magani kenan duk wanda bukata ta bujuro za a iya masa bakin gwargwadon abin da yake da bukata da shi kenan su sauran ƴaƴan ba sai an musu ba daidai da abin da aka ba wanda kenan su ma lokacin da wata bukata ta taso su ma sai ai musu inda hali yi amma in ta kanas kawai kyauta ce mutun ya shirya to wannan dole ne mutun ya daidaita tsakanin ayansa akwai nau'i na wata kyauta shine mukafa'a sakayya ita wannan mukafa'a ta ke banta ne da iya kokarin mutum kamar misali a cikin ayanka sai kace to duk wanda yayi kokari idan aka yi jarabawa ya zo na kaza to yana da tukunci kyauta ta kaza to wannan ana kiranta mukafa'a wannan in wanda ya zo ya samu wannan matsayi ka masa wannan kyauta sauran yaya ba sai an ba su ba saboda wannan ka masa sakayya ne akan kokarin da yayi ko kuma duk wanda ya mun abu kaza ya mun aiki kaza zan bashi kaza to wannan mukafa'a ake kiranta kenan wannan ita ba ta ciki ba maganar in ka ba wannan wannan shi ma sai ka bashi shi ma in yayi iya kokarin a bashi to shi ne a takaice malam ya zo da wannan hadisi a cikin wannan littafi wanda ke bayani game da hukuncen shaida kenan duk abin da za a shaida ma mumini in dai ya tabbata cewa wannan al'amari ba gaskiya ba ne to baya halatta ya zama shaida to kaga a yau so da yawa za a kawo takarda wanda ka tabbata ba haka ba ne sai ka ga mutum ya sanya hannu wai a matsayin shaida ne kuma ya tabbata al'amarin nan ba haka ba to kowaye ne muka zama shaida in dai ka tabbata ba gaskiya ba ne to baya halatta a matsayinka na mumini ka zama shaida sannan malam ya zo da hadisi na biyu a baban hadisin Imran ibn Husayn al-Khuzai Allah ya kara masa yadda na faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khairukum qarni manzo Allah ya ce fiyayyunku qarni su ne jama'ar da suka tara zamani da ni an gane ko su ne sahabbai kenan a nan abinda ake nihi da qarn ana nihi kenan jama'a waɗanda suka tara zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma halin sun yi imani da shi su ne waɗanda suke sahabbai kenan shi ne ya ce khairukum fiyayyunku ku jama'a ta muminai karni manzo Allah ya ce jama'ar da suka tara zamani wannan shaida ce a bayyane ta fito daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa bayan sa babu wasu jama'a waɗanda suke zababbu fiyayyu abun Allah subhanahu wata'ala wato sama da sahabbansa a dunkule kenan sahabbai su ne suka fi kowa daraja a cikin wannan al'umma har zuwa kiyama babu wanda zai tunkari fagen su sannan kuma kamar yadda a darasi na tauhidi ya gabata su kansu sahabban mataki ne wasu sun fi wasu kamar yadda a cikin sahabbai gaba daya fiyayye daga cikinsu shine Abubakar nabiya masa Umar Usman sannan nabiya ma Usman Aliyu Allah ya yarda da su sannan sai ka hado da shida waɗanda su ne cikon goma wanda aka musu albishir gidan aljanna bayan su malamai suka ce sai waɗanda suka halarci yakin Badar bayan su malamai suka ce ahlul bai'at ridwan an gane ko to haka malamai suka jera su a wajen daraja kenan mataki dan haka anan shine yace khairukum qarni manzo Allah yace fiyayyunku wanda suke zababbu masu daraja daga cikin hukumu minai manzo Allah yace qarni wato jama'ar da suka tara zamani da su ne sahabbai sai yace thummal ladina yalunakum sannan waɗanda suke biyar su wa suke biyar su sune attabi'u in aka ce tabi'i shine wanda ya hadu da sahabi daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam halin yana mai imani da Allah da manzansa kuma ya mutu akan haka shine ake kira tabi'i malladina yalunahum sannan wadanda suke biyar su suwa suke biyar su sune atba'u tabi'in qala imran ibnu husayn al-khuzai Allah ya kara masa yadda sai yake cewa la adari yace wallahi ban yi sani ba a zakaran nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama ba'du qarnaini aw thalathata shin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan ya ambata karninsa karni biyu ne manzo Allah ya ambata ko kuma uku ne da yace khairukum qarni bayan haka cayi summal ladina yalunahum subiyu ko kuma so uku ya fada summal ladina yalunahum wannan kokonto ne aka samu daga shi Imran ibn Husayn al-Khuzai dan haka a takeice wannan nassi kenan yana nuna sahabbai sannan tabi'ai sannan atba'u tabi'i an gane ku kenan in so uku ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ambata to bayan atba'u tabi'in waɗanda suka biyo bayan su kenan waɗanda suka haɗu da atba'u tabi'in su ma suna cikin biyayyen kenan karni in bayan nashi kenan uku ya ambata shine yace la adari a zakaran nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama ba'du karnaini aw thalathatain shin karni biyu ne ya ambata bayan nashi ko kuma uku ne wato manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sannan sai yace inna ba'dakum qauman manzo Allah yace kusan da cewa akwai wasu jama'a bayan ku waɗanda za su zo nan gaba abinda zai wakana ni a gaba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake bada labari wannan kuma alama ce daga cikin alamomin da ke tabbatar da gaskiyar annabtarsa da manzancinsa saboda bada labarin abinda zai zo nan gaba baya kasancewa sai ta hanyar wahayi wahayi ko yake banta da annabawa da manzanni dan haka yace inna ba'dakum qauman kusan da cewa bayan ku manzo Allah yace akwai wasu jama'a da za su yakhununa wa la yu'tamanu manzo Allah yace za su ringa ha'intar jama'a wala yu'tamanun ba za a amince musu me yasa saboda ha'incin ya zama ruwan dare a cikin su wannan fa yana bayani game da waɗanda za su zo bayan sahabbai wato ina ga yau kana cikin karni na 14 ko mace na 15 yace inna ba'dakum qauman bayan ku manzo Allah yace lalle akwai wasu jama'a da za su zo yakhununa za su ringa ha'intar jama'a wala yu'tamanuna manzo Allah yace ba za a amince musu kamar yanda a wannan zamani amintacce mai rukun amana kamar yanda Hausawa suke faɗa ya zama kuntsan waka a wanda yake ko kuma mu ce Larabawa da suke faɗa sai su ce ma dunahu baygo anuk wato kafin ka samu abu kaza to sai ka samu kuntsan waka ko wahalar samu gare shi shine kamar yanda wani hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayani dangane da masu rukun amana sun yi karanci a cikin jama'a har sai an kai ana kwatance a gari kaza a unguwa kaza a cikin jama'a kaza akwai wani dan wani wannan amintacce ne wanda a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato kha'inan maha'intan su ne 'yan kaɗan kafin ka samu wanda yake mai ha'inci sai an bincika sai an sha wahala mafi yawansu gabaɗayansu mafi yawansu amintattu ne to amma yau an waye gari amintattun su ne suka yi karanci to don haka shi ne yake cewa yakununa za su ringa ha'intar jama'a wala yu'tamanuna yace ba za a amince musu ba to me yasa saboda cin amana ya zama sana'ar su sai yace wa yashhaduna wato manzan sifa ta biyu manzan Allah yace wa yashhaduna wato za su ringa bayar da shaida wala yustashhaduna ba tare da an nema su ba da ko kuma wa yashhaduna za su ringa kokarin daukar shaida wala yustashhaduna ba tare da an nema su zama shaida amma ma'ana ta farko ita ce ta fi dacewa wa yashhaduna kenan za su ringa gaugawa game da ba da shaida wala yustashhaduna ba tare da an nema su ba da ba kai sai kawai sai ka ji mutum ya ce ai na ji na gani a gaba na kai kuma ba wanda ya neme shi ya ba da shaida akwai waɗanda daga an yi abu kawai nema suke dan jarida ya zo ya tambaye su a miƙa musu mikro su yi ta bayani kuma alhali wannan abu galibi za ka samu shi kanshi wanda zai yi bayanin wannan ba a gaban shi ba aka yi abu wai in an yi abu a unguwa kawai sai a zo a nemi ɗan unguwa wai shi zai zo ya ba da labari to kasancewar a nan wannan sifa ta biyu ce kuma sifa ce ta zargi a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa yashhaduna za su ringa bayar da shaida wala yustashhaduna ba tare da an nema su ba da tare da cewa wannan hadisi a zahiri ya ci karo da hadisin da Zaid ibn Khalid al-Juhani Allah ya kara masa yadda ya rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin na cikin sahihu Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ala ukhbirukum bi khairu shuhada ku saurara shin yanzu ba zan ba ku labari da fiyayyin shaidu sai ce allazi ya'ti bi shahadati qabla an yus'alaha fiyayyen shaidu manzo Allah yace wanda zai zo da shaida kafin a tambaye shi to dan haka wannan hadisi a zahiri ya ci karo da wancan hadisi dan haka wasu daga cikin magabata irin su Ibn Abdul Barr suka tafi akan rinjayar da wannan hadisi na Zaid ibn Khalid wato akan hadisin Imran ibn Husayn saboda shi hadisin Zaid ibn Khalid riwaya ce ta mutanen Madina tare da cewa hadisin wato Imran ibn Husayn riwaya ce ta mutanen Iraki shi kuma yana daga cikin hanyar da wasu daga cikin magabata suke rinjayar da hadisi akan hadisi in har sun ci karo da juna riwayar malaman Madina akan rinjayar da ita akan riwayar wasu malamai na can daban to illa kasancewar wato tare da cewa su ko wasu malamai sun rinjayar da wannan riwaya ta Imran ibn Husayn akan wacce riwaya ta Zaid ibn Khalid saboda wannan riwaya ta Imran ibn Husayn hadisi ne muttafaqun alai shi kuma hadisin wato Zaid ibn Khalid al-Imam Muslim shi ya kadaita da riwayar sa wasu daga cikin magabata suka ba hanyoyin hada kan waɗannan hadisai suka ambata wato fuskoki daban-daban shine suka ce wannan hadisi na Zaid ibn Khalid da manzon Allah yake cewa ku saurara ina ba ku labari game da fiyayyin shaidu manzon Allah yake wanda ke zauwa da shaida kafin a tambaye shi wannan yana nuna mutumin da yake da masaniya akan cewa wanda yana da haƙƙi shi kai ka san da cewa kai shaida ne ka tabbata wanda yana da haƙƙi amma shi bai san da cewa kai ka sani ba shi a iya sanin shi baya da wani wanda zai zame mai shaida amma kai kana da masaniya a gabanka aka yi abu shi wanda yake da haƙƙin bai san ba da cewa kai ka sani to a lokacin nan sai ka zo ka bashi labarin cewa ni zan zame maka shaida akan wannan al'amari saboda a gabana akai ko kuma shi mutumin da yake da haƙƙi Allah ya masa rasuwa ka san da cewa wannan nan da Allah ya masa rasuwa yana da wani haƙƙi su magadan shi su ba su san da wannan ba sai ka zo ka ba magadan shi labarin cewa wanan ku da Allah ya masa rasuwa ni ina da masaniyar cewa yana da haƙƙi a gun wani ka sanar da su domin a fito musu da haƙƙin su to suka ce wannan hadisi na Zaid ibn Khalid kenan iya abin da yake karantarwa an gane ko fiyayyen shaida wanda yake ba da shaida kafin a tambaye shi kenan wanda kai ka san wane yana da haƙƙi akan wani amma shi wannan nan bai san da cewa kai ka sani to sai ka zo ka faɗa masa cewa ni ne shaida akan wannan akan abu kaza kamar yadda kuma a wannan da misali na biyu kenan wanda yake kenan shi kuma wannan na kenan shi kuma wancan hadisi na Imran Allah ya kara masa yadda kenan anan na ba a tambaye ka ba shaida haka kawai ka zama shaida shi mai shaidar ya san kai shaida ne ba a nima ba ka zo ka ba da shaida kai tsaye ka zo ka ba da to wannan shi ne abin zargi to shi ne anan ya ce wa yashhaduna wato za su ringa ba da shaida wala yustashhaduna ba tare da an nima su bayar sifarsu ta uku sifa ta zargi manzon Allah ya ce wa yanziruna wala yaqulu za su ringa cin alwashi tsakaninsu da Ubangiji suna addawal wala yakuna kuma ba sa cika wannan addawal za su ci alwashi in har Allah ya ba mu kaza za mu yi kaza za mu muku kaza za mu yi kaza kuma alhali ba sa cika wannan shine sifa ta uku wayanziruna wato su ringa cin alwashi kenan tsakaninsu da Ubangiji idan aka ce annazar mutum ya nazumta ma kansa wata ibada wadda Allah bai nazumta masa ba na cewa in har bukatarsa kaza ta biya to Allah yana da alkawari a kan shi zai yi kaza na ibada ya ambata wani abu na ibada wanda shi cikawa game da addawal wato wajibi ne duk wanda yi addawal ya ci ma kanshi alwashin wata ibada tsakanin shi da Ubangiji to cikawa da wannan addawal ya zama wajibi kamar yadda nassi na Al-Qur'ani ya tabbatar da haka Ubangiji ta'ala ya ce wal yuqunu zurahu mu'minai su cika addawal kin da suka yi kuma haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa man nazara an yi Allah fal yuqihu duk wanda ya ci alwashin zai ma Allah da'a to yayi masa da'a dan haka Allah yake jinjina ma mu'minai game da wannan sifa ma'ana cikawa game da addawal yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira shine yace wayanziruna manzo Allah yace suna ci ma kansu alwashi tsakaninsu da Ubangijinsu wala yakuna kuma ba sa cikawa sifa ta hudu daga cikin sifofinsu sifa ta zargi manzon Allah ya ce wa yadhharu fihi musliman manzon Allah ya ce kiba wato na bayyana game da su an gane ko wa yadhharu fihi musliman manzon Allah ya ce zaka ga kiba tana bayyana a jikinsu kasancewar nan da ya ce wa yadhharu fihi musliman alamai suka ce kinaya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake yi game da cewa ba su da wani hanni abinda suka sa gaba sai ci da sha kawai wanda yawai ta ci da sha shine sababin abinda wato yake janyo kiba ga jikin dan adam kenan mutun ya nemi yin kiba wannan abin zargi ne amma in ya kasance halittar ka ce haka Allah ya halicce ka to wannan ba abin zargi bane ba abin aibi bane amma haka kawai mutum ya ringa neman shi so yake yayi kiba to wannan abin zargi ne me yasa saboda kiba tana da illa galibi mutumin da yake da kiba zaka same shi yana da kasala game da ibada galibi amma zaka samu wani lokaci wanda yake mai kiba yafi mara kiba ma kokarin ibada akan samu haka amma abu ne wanda yake nadi kenan agalabin masu kiba suna da nauyi a wajen ibada sannan kuma bugo da kari kuma akwai hannu karancin fahimta akwai karancin fahimta to shi yasa kenan anan ta zamanto abin zargi in har mutum shi ya nema wanda kuma irin wannan abu ne wanda yake yayi wayata a cikin yan uwa mata, kamar shine wai mace sai ta sa gaba abinci, wasu take wayata ya hangande, wasu take ta yi zuki, shi kuma abin zargi ne wanda ba a cika samu ba ga maza, ba a cika samu ba. To dan haka ga namiji ko ga mace, mutum ya nemi cewa ya yi kiba, wannan kwata-kwata bai dace ba, ya ci karo da shari'a. Shine anan yace wa yadhharu fihi musliman, shine kenan anan Ibn Hajar Allah ya ji kansa yace ayyuhibbuna tawassu'a fil ma'akil wal mashari, sukan fadada a wajen yawan ci da sha domin su yi kiba. To kaga duk wanda misali yanzu kaddar cewa mutum yana da karancin wadata, idan ya sa wannan al'amari gabansa, kaga kiyayewa game da haraka bata mata so ba, duk yanda za a yi dai ta hanyar da zai samu wannan abincin da zai ci domin ya cimma wannan burinsa, ba ruwan shi da taka tsantsan akan haka. To dan haka a takaice malam ya zo da wannan hadisi domin ya nuna mana abun aibi ne, abun zargi ne, ba a nemi ba ka ba da shaida kai tsaye kawai ka ce ai kai ka ji ka gani a gabanka akai, wannan kwata-kwata bai dace ba. Kenan sai in ya kasance ta wancan fuska, ka san wane yana da haƙƙi, haƙƙin shi ne, amma shi bai san da cewa kai ka sani, shi a iya tunaninsa ba ya da wani shi wanda zai zame masa shaida. To anan ka zo kafin a nemi ka zama shaida, ka ba da shaida, to wannan shine kai abun a zo a gani. Sannan hadisi na uku a baban hadisin wato Abdullahi dan Mas'ud, Allah ya kara masa yadda, daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah yake cewa khairun nasi qarni, fiyayyun mutane, manzon Allah ya ce karni su ne mutanen da suka tara zamani da ni, ma'ana su ne sahabbai kenan. Khairun nasi, fiyayyun mutane gaba daya, manzon Allah ya ce karni ya ce su ne jama'ar da suka tara zamani da ni. Don haka wato sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, in ka fitar da annabawan Allah da manzanni, to za ka iya sanya su a layi na farko a wajen daraja da matsayi. Sai ya ce thumma alladhina yalunahum, sannan waɗanda suke biyarsu, thumma alladhina yalunahum, sannan waɗanda suke biyarsu. Kaga wannan riwaya ta Abdullahi dan Mas'ud babu kokonto a cikinta, kenan sahabbai, sannan tabi'ai, sannan atba'u tabi'i. Yace thumma yaji'u aqwamu, manzo Allah yace sannan wasu mutane za su zo nan gaba, tasbiqu shahadatu ahadihim yaminahu wa yaminuhu shahadatahu, manzo Allah yace wani lokaci shaidar ɗayansu wato na rigayar rantsuwarsa, wani lokaci kuma rantsuwar ta rigayi shaida. Kafin ya ce ya gani a gaban shi aka yi, sai ya kawo rantsuwa ya kamsa, wani lokacin kuma sai ya ba da shaidar sannan kuma ya kawo rantsuwa, wanda kasancewar wannan wato shi ma bai dace ba. In shaida za ka ba da kawai kai tsaye ka ba da shaida, amma maganar ka ba da shaida eh haka ne kuma ka kawo rantsuwa ka kamsa, to wannan kwata-kwata bai dace ba. An gane ko? Dan haka wasu daga cikin magabata, duk wanda ya zo zai ba da shaida, in dai ya rantsuwa to ba sa karɓar shaidar shi, ba sa karɓar shaidar shi. Dan haka shi al'amarin shaida da al'amarin rantsuwa al'amura ne wanda dole ne bawa ya yi taka tsantsan a kansu, dole ne ya yi taka tsantsan a kansu. Kenan anan abinda ake bukata, in shaida za ka bada ka bada shaida, in shaida za ka bada ka bada shaida. Shi ko abinda yake kai mutum haka wai yana nihi ne ya karfafa shaidarsa, sai ya kawo rantsuwa ya abuka, shi kuma shaida in ka ba da shaida in dai sharuɗa na karɓar shaidar mutum sun cika to dole za a karɓa ko kai rantsuwa ko baka yi rantsuwa ba wannan shaida dole za a karɓa kamar yadda bayani ya gabata to dan haka anan shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace thumma yaji'u aqwamun sannan wasu mutane za su zo nan gaba tasbiqu shahadatu ahadihim yaminahu wani lokaci shaidar ɗayan su wato na rigayar rantsuwa kenan in ya ba da shaidar cewa an yi kaza sannan sai ya kawo rantsuwa ya kamsa wa yaminuhu shahadatahu wani lokaci kuma rantsuwar wato takan rigayi shaidar to dan haka dai a takaice shaida ba a hada ta da rantsuwa kenan in ka ba da shaida kawai ka ba da shaida ba sai ka yi rantsuwa ba shine a inda wato shine Ibrahim ibn Yazid annakai sai yake cewa wa kanu yadribuna na ala shahadati wal ahd wato magabatan kwarai wato sukan wato sun kasance suna bugun mu a lokacin da muna yara kankana wato ala shahadati wal ahd wato a bisa shaida wato wal ahad wato da shi ne dora ma kai wani alkawari an gane ko kamar yadda zaka ce Allah na yana in abu kaza ba kaza bane Allah yana da alkawari kaza a kai in har ba kaza bane alayya ahadullahi to shi ne magabatan kwarai saboda ladabtarwa sukan bugi kankanan yara a bisa al'amarin shaida kamar yara in suna son su wajen daukan shaida ko kuma gaugawar ba da shaida to sukan kwabe su a ringa bugun yara ko kuma wajen dora ma kai alkawari sai ringa cewa in ba kaza bane ba Allah yana da alkawari a kaina ko kuma al'ahad anan shine wato wasiya domin tam shi ma al'amarin wasiya al'amari ne wanda yake da girma kamar yadda lafazin al'ahad yana daukan ma'anar wasiya shine kamar yadda malamai suke zawa da ash-shahid ala zalika fadar ubangiji ta'ala wa ahidina ila ibrahima an gane ku ko kuma la yanalu ahadi ahadi al-zalimi to shine yace kanu yadribunana wanda shi ibrahim ibn yazid annakai tabi'i ne shine yace kanu yadribunana magabata sun kasance suna dukan mu kenan suwa suke dukan su sune sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yace ala shahadati a bisa al'amarin shaida kenan kar mutun yayi garaje na daukan shaida in har ba nema ba akai ka zama shaida kuma kar ka zama mai gaggawar ba da shaida domin duka wannan abin zargi sai yace wal ahad wato da dora ma kai alkawari a takaice dai wannan kenan hadisin shi ma malam ya zo da shi domin al'amarin shaida dole mutum ya yi taka tsantsan in an nema ka zama shaida ba maganar in ka ba da shaida cewa dole sai ka zo da rantsuwa don haka wannan dole ne al'amura ne wanda dole mutum ya kiyaye in ka ba da shaida tsakaninka da Allah to wannan za a iya karɓar shaida sawa'an ka rantse ko baka rantse ba saboda wani lokaci wani yakan yi kokarin rantsuwa akan danya shaidar da zai bada ya yi kokari dan wato ya rawwaja ta ya nuna cewa abin nan da yake bada shaida akan shi tabbas ne shi kuma kana iya zama shaida akan abu abinda zahiri ne ya bayyana abinda ya ɓuya wannan kuma sai a bar ma Allah shi yasa kawai iya abinda zaka bada shaida akan iya abinda ka sani maganar ka zo da rantsuwa dan ka karfafa wannan shaida taka bai dace sai in kana da yakini ka tabbata haka ne to anan in har ka ga ana dan kokonto to ba laifi kana iya rantsuwa da Allah akan wannan iya abin da ka ji ka gani ba kuma ki da fi shahadati zur li kaulillahi azza wa jalla والذين لا يشهدون الزور واجتمان الشهادة لقوله تعالى ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. تلووا ألسنتكم بالشهادة. قال حدثنا عبد الله بن منير أنه سمع وهب بن جرير وعبد الملك بن إبراهيم أنهما قالا حدثنا شعبة عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس رضي الله عنه أنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر قال الإشراك بالله وحقوق الوالدين وقتل النفس وشهادة الزور. تابعه غندر وأبو عامر وبهز وعبد الصمد عن شعبة قال حدثنا مسدد وابن مسرحد ابن مسربل قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبي هو أبو بكر رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وحقوق الوالدين وجلس وكان متكئا. فقال ألا وقول الزور. قال فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. وقال إسماعيل بن إبراهيم يعني ابن أليا حدثنا الجريري قال حدثنا عبد الرحمن وتوانم بابني وندك بياني جمد أبندي زود بمنزان الله صلى الله عليه وسلم وكما جمد أبند أكفتا وتدقى الله سبحانه وتعالى دمنزانسا وتنكشيدي دبرازنا تعذابا في شهادة الزور وتجمد شيدا تفريا kenan ayoyin da suke bayani game da wato girman laifi na shaida ta ƙarya a gun Allah subhanahu wa ta'ala da abinda manzon shi sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wato ya faɗa shine malam sai ya ce li kaulillahi ta'ala wato shi lafazin azzur idan aka ce azzur shine ake kiran shi at-tazwir kenan at-tazwir shine ka kyautata abu ka bayyanar da kyaukyawar sifa ga abin sabanin hakikani yanda yake har sai ya kai wanda kake fada ma yayi tsammanin cewa abin nan haka ne alhali ko ba haka bane kenan aka ce at-tazwir shine ka kyautata abu ka bashi sifar da ba tashi ba domin ka nuna cewa gaya kaza ne alhali kuma ba haka bane shine sai ya ce li kaulillahi azza wa jalla domin fadar ubangiji mai girma da daukaka wallazina la yashhaduna zura ibadur rahman na daga cikin sifofin su sune wadanda la yashhaduna zura wato ba sa shaida ta zur ma'ana shaida ta kariya an gane ko dai daga cikin tafsiran da malamai suka ma wannan aya wallazina la yashhaduna zura sune waɗanda ba sa shaida ta ƙarya tare da cewa shahadatu zur yana daukan dukkan wani abu wanda yake na banza wanda bai dace ma shari'a ba to mumini baya halartar duk irin waɗannan abubuwa duk abin da ya saba ma shari'a to ba a samu mumini a kansa inde mumini shine yace wallazina la yashhaduna zura sune waɗanda ba sa shaida ta ƙarya kaga shaida ta ƙarya abin zargi ce dan haka anan ubangiji ta'ala ya wanke bayansa nagari cewa ba sa shaida shaida ta ƙarya sai yace wa kitimani shahada wato da bayani game da girman laifi na koyi shaida mutum ya koye shaida, kai ka san kai shaida ne akan wannan abu, an nemi wa zai zama shaida akan wannan, ka koye shaida ka ki faɗa, to wannan shi ma laifi ne wanda yake mai girma. In har ka san da abu kai shaida ne akan shi, an nema wa ne zai zama shaida akan wannan al'amari, wa zai faɗa mana gaskiya, ka koye ka ki faɗa, to wannan haramu shi ne. Sai ce li kaulihi, saboda fadar Allah subhanahu wa ta'ala, wala taktumu shahada, Ubangiji ta'ala ya ce kar ku koye shaida. Sai ce wa man yaktumha, duk wanda ya koye shaida, fa innahu athimun qalbi, Ubangiji ta'ala ya ce ya tabbata ya san da cewa zuciyarsa wato ta dau wani laifi wanda yake mai girma. Wallahu bima ta'maluna alim, Ubangiji ta'ala masani ne game da duk abin da kuke aikatawa, zai ba ku labari game da shi a ranar kiyama. A takaice, wannan aya hani ne Ubangiji ta'ala yake ma mu'minai cewa wala taktumu shahada, wato kada ku koye shaida, kenan koye shaida laifi. Sannan sai ya ce taruhu alsinatakum bishahada, wannan fada ce ta Abdullahi dan Abbas, Allah ya kara musu yadda, game da fadar Allah subhanahu wa ta'ala da ke cikin suratul Nisa, da ya ce ya ayyuhal ladhina amanu kunu qawwamina bil qisti shuhada'a lillahi walau ala anfusikum aw al walidayni wal aqrabin in yakuna ganiyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'u al hawa an tajibu. Sai ce wa in taduhu aw turidu fa inna allaha kana bima ta'maluna khabira. Sai ce wa in taduhu, wato idan kuka karkata halishi, kuka jirkita shaida alhali ga yanda al'amari yake, mutum ya karkata halishi kawai ya canza zance, yake fitowa fili ya faɗi gaskiya, ya kare yake ba da shaida akan fuskar ta yanda za a gane, ko kuma kwata-kwata ya canza gaskiya ga yanda al'amarin yake, ya karkata halishi ya juya, shi ne cewa in tadu, in har kuka karkata halishi kuka canza gaskiya game da shaidar da za ku bada, aw turidu, ko kuma kuka juya baya game da bada shaida, kuka ki zauwa ku bada, to fa inna allaha kana bima ta'maluna khabira, ku tabbata cewa Ubangiji ta'ala masani ne game da duk abin da kuke aikatawa, a ranar kiyama zai muku hisabi a kan shi. Kaga wannan aya tana tabbatar da haramcin mutum ya karkata halishi a lokacin da zai ba da shaida, in ma ya canza wannan shaida, ya ba ta wata huska ta daban, ko kuma ya ki fitowa ya yi bayani bayanin da za a gamsu da gangan, ko kuma mutum ya bijire kawai ya juya ya ki zauwa ya ba da shaida, an nema ka zo ka ba da shaida sai ka ki badawa ka tafiyarka, wannan laifi ne wanda yake mai girma a gun Allah subhanahu wa ta'ala. Me yasa? Saboda kasancewar da shaida ta ƙarya da koye shaida, dukkansu abinda suka kunsa ɗaya. Shaida ta ƙarya ba ta haƙƙin mai haƙƙi, koye shaida shi ma ba ta haƙƙin mai haƙƙi, kenan da canza shaida da koye shaida dukkansu wannan tafiyarsu ɗaya da shaida ta ƙarya. Shine anan malam sai ya zo mana da an gane ku, shine yace kenan taruhu alsinatakum bishahada, ai kukan karkata halashinan ku, wato ku canza gaskiya bishahada game da shaida, kenan shine wa in taruhu aw turidu fa inna allaha kana bima ta'maluna khabira. Sai ya zo da hadisin Anas dan Malik, Allah ya kara masa yadda, na faɗa an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam anil kaba'ir, game da manyan laifuka, aka tambaye shi game da manyan laifuka, me ake nihi da manyan laifuka, ma'ana daga cikin manyan laifuka waɗanda suke ji a gaba sun fi kowane laifi a gun Allah subhanahu wa ta'ala, kamar yanda riwaya ta gaba ta Abu Bakar ta bayyana. Lafazin al-kaba'ir jam'i ne na kabira, kabira babban laifi kenan. Qala, sai ya ce al-ishraku billahi, hada bautar Allah da wani, wannan shine laifin da yafi kowane laifi girma abun Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala akan bawa shine sama da kowane haƙƙi, dan haka tauye haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala shi yafi muni game da tauye haƙƙin dukkan wani mai haƙƙi, saboda ibada haƙƙinsa ce. Idan aka ce shirka shine daidaita wani Allah da Allah a cikin abin da yake haƙƙi ne keɓantacce na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, don haka babu zaluncin da ya wuce wannan, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya ce inna shirka la zulmun azim, lalle shirka zalunci ne wanda yake mai girma, wanda babu wani zalunci sama da shi. Don haka malamai suke kiranta azlamu zulm, mafi zaluncin duk wani zalunci kenan hada bautar Allah da wani. Kenan ya aka ce shirka, kamar yadda da yawa sai ka ji an ce tsahi, tsahi nau'i ne wanda yake da shirka, amma ba shi kadai bane shirka. Ko ka ji an ce bautar gunki, bautar gunki ba ita kadai bace shirka, nau'i ne daga cikin shirka, shirka tana da fadi. A takaice kawai in aka ce shirka daukan haƙƙin daidaita wani Allah da Allah a cikin abin da yake haƙƙi na Allah, dan haka tana kasancewa a cikin rububiyya, tana kasancewa a cikin uluhiyya, tana kasancewa a cikin al-asma'u was sifat. Shine yace al-ishraku billahi, hada bautar Allah da wani. Abu na biyu manzon Allah sai yace wa uququl walidaini, wato da rashin da'a ga mahaifa. Rashin da'a ga mahaifa wannan shine laifi na biyu daga cikin dukkan wasu manyan laifuka. Me yasa? Saboda bayan haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala akan bawa, babu wani haƙƙi mafi girma sama da haƙƙin mahaifa, domin Ubangiji ta'ala shine mahaliccin kowa da komai, don haka haƙƙin shi yafi haƙƙin kowa girma akan mu'mini, akan bawa. Uwa da uba su ne sababin samuwar kowa a doron ƙasa, don haka haƙƙin su yafi kowane haƙƙi girma akan bawa bayan haƙƙin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Don haka anan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hada haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala da haƙƙin mahaifa a guri ɗaya, kamar yadda Allah yake hada haƙƙinsa da na mahaifa a guri ɗaya, da ya ce wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a, sai ya ce wa bil walidaini ihsana, haka ya ce wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidaini ihsana qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana wa idza akhadhna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa allah wa bil walidaini ihsana. Aka cikin suratul luqman, anishkurli wa li walidayka, anishkurli wa li walidayka. To dan haka shine anan, wato manzon Allah sai ya ce wa uququl walidaini, wato da rashin da'a ga mahaifa. Domin duk abinda mahaifa suka sa da, in dai babu saba ma Allah, babu saba ma manzonsa, to ya zama wajibi wato ya musu da'a. Sai ya ce wa qatlun nafsi, abu na uku manzon Allah ya ce kisan kai, kisan kai wannan shine laifi na uku daga cikin dukkan wasu manyan laifuka. Dan haka a waccan aya Ubangiji ta'ala a cikin suratul Furqan wato ya hada su, da ya ce wallazina la yashuna, wallazina la yaduna ma Allahi ilahan akhara ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق سيجي ولا يزنون. Anan ma Allah ya hada kisan kai da shirka a guri daya, kamar yanda anan ya hada shine sai yace wa qatlun nafsi, wato da kisan kai, mutun ya kashe rai, ran wani ko kuma ransa, ran da bata cancanta ba a kashe, mutun ya kashe, to wannan laifi ne wanda yake mai girma a gun Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Na hudu sai ya ce wa shahadatu zur, wato da shaida ta kariya, abinda baka ji ba baka gani ba, haka kawai ka zo kiri da muzu ka ba da shaida ka ce ai haka ne, in ma ka faɗa ko kuma ka zo da wani abu wanda zai zama shaida ne, an nema ka zo da abu kaza akan sheda kaza ka zo da shahada cewa kai kaza ne kuma alhali ba haka bane ba shi ne yace wa shahadatu zuhur wato da sheda ta ƙarya manzo Allah yace wannan su ne wato laifuka manya daga cikin manyan laifuka shine anan malam yace taba abu gundar wa abu amir shine al'aqadi da bahas wato ibn asad sannan da abdus samad wato da abdus samad ibn abdul waris kenan summa wato abdullahi ibn munir wato mutaba'ar riwayar wannan hadisi daga shuba ibn al-hajjaj sannan malan sai yazo da hadisin abubakra shine nufai ibn al-haris Allah ya kara masa yadda yake faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir salatan manzon Allah yace ku saurara shin bazan ba ku labari game da mafi girman manya manyan laifuka sai da manzon Allah ya maimaita wannan kalima so uku yana cewa ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir sai da ya maimaita so uku wannan kuma salo ne wanda yake na karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da siga wanda take ta istifham tambaya kuma sai da ya maimaita su uku ba dan komai ba domin kowa ya bado hankalinsa da tunaninsa ya ji menene za a faɗa masa qalu bala ya rasulullah suka ce kware ya manzon Allah muna buƙatar ka faɗa mana qala sai ya ce al-ishraku billahi hada bautar Allah da wani shine laifin da yake kowane laifi girma nabiyunsu manzo Allah yace wa hukukul walidai da rashin da'a ga mahaifa wajalasa wa kana muttaqiya a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ki wannan bayani ya kasance yana kishingide idan aka ce ittika shine mutun ya kafa gwiwar hannunsa akan kasa sannan kuma ya tada kunce shi kenan da tafin hannunsa lokacin nan yana kishingide wajalasa manzon Allah sai ya tashi ya zauna fa qala sai ya ce ala ku saurara wa qawlu zur manzon Allah ya ce da fada ta ƙarya a wata riwaya ala wa shahadatu zur ku saurara da shaida ta ƙarya qala Abu Bakr yace fa ma za la yukarriruha manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama bi gushe ba yana maimaita wannan kalima yana ala wa qawlu zur ala wa shahadatu zur yace hatta kulna laita busakata har muka fada muke cewa ina ma a ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wato ya ja bakinsa ya kame ya yi shuru domin mun gamsu da wannan bayani suna tausaya masa ne akan wannan maimaitawa da yake yana fada yana maimaitawa amma wannan ba dan yana nuna cewa shaidar ƙarya tafi shirka tafi rashin da'a ga mahaifa ba dan komai ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama anan yayi ta maimaita ta domin ita ce abu wanda yake mai sauki a cikin jama'a sheda ta ƙarya saboda abubuwan da ke kai mutane su yi sheda ta ƙarya suna da yawa yanzu misali idan ya kasance mutum ba ku ga maciji tsakaninka da shi in ba mai tsoron Allah ba ba mamaki mutum zai iya bada sheda ta ƙarya a kai shi domin akwai wata adawa tsakaninka da shi ko kuma mutumin da kake hasada shi wannan duka abubuwa ne waɗanda suke iya kai mutum ya ba da sheda ta ƙarya suna da yawa dan haka annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ringa fada ya ringa maimaitawa saboda kasancewar ita shahadatu zur illar ta illa ce muta'addiya kenan in ka ba da sheda ta ƙarya akan wani kaga abun bai ta kaita ba akan ka ya hada ga wancan amma illa ta shirka da ta rashin da'a ga mahaifa wannan ta takaita ne akan mutum to dan haka ba dan laifin ta bake ne ya fi waɗannan laifuka guda biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ta maimaita a ya maimaita ya koma maimaitawa domin ya nuna mana girman shaida ta ƙarya cewa kuma abu ce wanda take saukin samuwa a cikin jama'a. Don haka dai a takaice, in aka ce shahadatu zuhur, mutum ya zo ya faɗa ko a nemi cewa ka zo da wata takarda, sai ka zo da takardar da ba haka ba, a matsayin cewa haka ne, to wannan duka yana karkashin shahadatu zuhur. Wani ya zubilla, wanda shahadatu zuhur Ubangiji ta'ala ya haɗa ta da shirka a gu ɗaya, a faɗarsa da ya ce wajitani burrijisa minal awfani wajitani buƙaunar zuhur a cikin suratul hajji. Ubangiji ta'ala ya ce ku nisanci datti game da bautar gumaka, sai ya ce wajitani buƙaunar zuhur, ku nisanci faɗa ta ƙarya. Haka a suratul isra, Ubangiji ta'ala ya ce wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, ya ce wa bilwalidaini ihsana, har aka kai fadar wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna sama'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula. Nama Ubangiji ta'ala ya hada hani game da hada bautar shi da wani, da kuma shaida ta ƙarya, ka bibiye abin da baka da sani. Nan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya zabarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك.